إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى نامنا جيسوا تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na Masjidut Tauhid wanda yake unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi wanda muke karatun tarihin Amirul Mu'minin Umaru ibn al-Khattab Allah yarda da shi wannan ita ce halka ta 59 a karatu da muke na tarihin wannan khalifa shiryayye a wannan yammaci na Alhamis 10 ga watan Dhulqa'ada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da 9 ga watan 6 shekara ta 2022 a halkar da ta gabata muna kan maudu'in da ake mana bayani dangane da matsayin Sayyidina Umar lokacin da Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabar da zamu tashi kanta a wannan halka hadisi ne wanda aka samu daga Abu Huraira Allah yarda da shi wanda yake bayyana yanayin Sayyidina Umar da kuma matsayinsa game da rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hadisin Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa cikin Kitabul Janaiz hadisi mai number ta 1242 yace an Abi Hurairata qala لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر بن الخطاب فقال إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات wannan shine a takaice masomin bayani dangane da matsayin Sayyidina Umar ga rasuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Huraira yake bada labari cikin wannan hadisi da Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihinsa yace lamma tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu qama umar ibn al-khattab sai umar dan khattab ya miƙe ya tashi faqala yake cewa a cikin garin madina inna rijalan min al-munafiqin yaz'umuna anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam qad tuwfi yace lallai cikin madina akwai wasu mazaje cikin munafukai waɗanda suke riya cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu wa inna rasulallahi wallahi ma mata, yace na rantse da Allah manzon Allah bai rasu ba. Walakinnahu dhahaba ila rabbi, sai dai annabi ya tafi gurin ubangijinsa. Kama dhahaba Musa ibn Imran, kamar yadda Musa dan Imran ya tafi. Mun san Musa dan Imran Allah yarda da shi, ya tafi ganawa da Allah madaukakin sarki. Lokacin da ya tafi gana da Allah madaukakin sarki ne aka sassakawa Banu Isra'ila dan maraki, aka ce musu wannan shine ubangijin ku, kuma shine ubangijin Musa. Musa ya mance, gashi nan ku bauta masa. Wattakhadha qaumuhu min ba'dihi ijlan lahu khuwar, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cikin Alqur'ani. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi ijlan lahu khuwar. To shine Sayyidina Umar yake kiyasin tafiya ganawa na annabi Musa da yayi da Allah subhanahu wa ta'ala, yake kiyasin mutuwa annabi da wannan, kaman yana inkarin cewa annabi bai rasu ba. Yake nuna cewar annabi ba wai ya rasu bane, irin ganawar da annabi Musa ya je yayi da tsakaninsa da Allah madaukakin sarki, irinsa ne annabi yanzu ma ya tafi. Yace faqad ghaba an qaumihi 40 layla thumma raja'a ilayhim, lallai annabi Musa ya tafi ya bar mutanansa tsawon kwanaki 40, bayan kwana 40 sai ya dawo gare su. Ba'da an qila qad mata, bayan an yi ta yayatawa ana ta watsawa cewa annabi Musa ya rasu, bayan nan da kwana 40 sai ga Musa ya dawo. Yace to annabi ma sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin nan Musa ne. Wallahi la yarji'anna, yace na rantse da Allah shi ma annabi kamar yadda annabi Musa ya koma ga mutanansa shi ma zai dawo. Kama raja'a Musa, kamar yadda Musa ya koma, falayaqti'anna aidi rijalin wa arjulihim za'amu annahu mata, yace ya rantse da Allah annabi zai dawo kamar yadda annabi Musa ya koma ga mutanansa. In ya dawo kuma sai ya yanke kafafu da hannayen waɗanda suke riyawa cewa ya rasu. Wa aqbala Abu Bakr hatta nazala ala babil masjid. Ana haka Sayyidina Umar yana ta waɗannan jawabai cewa wallahi manzon Allah bai rasu ba, kawai munafukai ne suke ta watsa cewar ya rasu. A'a, ya tafi ganawa ne da Allah kamar yadda annabi Musa ya je ya gana da Allah tsawon kwanaki 40. Shi ma Musa da ya tafi aka ga ya dan yi jinkiri bai dawo da wuri ba, an yi ta watsawa cewar ya rasu, to shi ma annabi zai dawo. Kuma in ya dawo sai ya yanke kafafun duk wanda suke cewa ya rasu da hannayensu. Sayyidina Umar yana ta waɗannan bayanai, sai ga Abubakar ya taho. Abubakar da baya nan lokacin da annabi ya rasu. Sayyidina Abubakar baya nan, baya cikin ƙwaryar Madina, yana wajen Madina ɗaya daga cikin gidajensa. Mun san Sayyidina Abubakar yana da gidaje guda biyu. Akwai gidansa da yake cikin Madina jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai ɗaya gidan kuma da yake wajen Madina a Sulh, inda gonarsa take, lambunsa yake. To matansa ya raba su biyu, ɗaya tana nan gidansa na cikin Madina, ɗaya kuma tana can na wajen Madina. To ran da annabi zai rasu, Abubakar Allah ya yarda da shi ya ja su sallar asuba. Suna sallar annabi ya yaye labule ya kalle su sai ya ji daɗi, ya gani tsuwa sosai daga gare su, wannan ya sa annabi ya yi dariya. Suna sallar hankalinsu sai ya koma kan annabi, sun ɗauka annabi ya ji sauƙi ne yana so ya fito, sai annabi ya sake labulen suka ci gaba da sallarsu. To bayan an idar da sallah, Abubakar wannan leƙowa da annabi ya yi dariya, sai ya bashi a ransa cewar alamuna nuna annabi yana samun sauƙi, yau jikin annabi da sauƙi. Shi ne ya ce to bari ya je gurin matarsa ya dubo ta wacce take wajen Madina. To ya tafi ba da daɗewa ba Allah ya ɗauki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rasu da hamsi ranar litinin 12 ga watan rabiul awwal shekara ta 11 bayan hijira to annabi yana can gidansa na sulh wajen madina afwan abubakar yana can gidansa na sulh wajen madina labari ya iske shi cewa ai annabi ya cika wata riwaya kuma ta nuna ai su kansu ma basu gamsu cewa annabin ya rasu ba saboda maganganun da sayyidina Umar yake yi to shine labari ya iska sayyidina Abubakar cewa fa ga abin da ke faruwa cikin Madina Madina ta hargutse Madina ba lafiya ga abin da kuma Umar yake ta faɗi ga yanayin mutane to Abubakar bai wata ba ya hawo dabbarsa ya dawo cikin garin Madina to shine anan ake ba mu labari da ya iso Madina wa akbala Abubakar Abubakar sai ya taho bai zame ko ina ba hatta nazala ala babil masjid har yazo kofar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sauka daga kan dabbarsa hina balagahu al-khabar lokacin da labari ya iske shi kan abin da ke faruwa cikin Madina to lokacin da Abubakar yazo wa Umar yukallimu an-nas sayyidina Umar bai ma san Abubakar din yazo ba yana ta magana da mutane yana ce musu wallahi annabi bai rasu ba annabi ya tafi ganawa ne da Allah kamar yadda annabi Musa ya je ganawa da Allah munafukai ne suke watsa cewar ya rasu kuma ko shakka babu zai dawo sai ya yanke kafafu da hannaye a sassaƙe na masu cewa ya rasu sayyidina Umar yana ta wannan jawabai lokacin da sayyidina Abubakar ya iso falam yaltafit ila shay lokacin da sayyidina Abubakar ya iso bai waiwayi komai ba bai yi wata ba hatta dakala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya je shiga gidan annabi ya shiga dakin Aisha tunda a dakin Aisha annabi ya rasu Aisha Allah ya dade ita tana ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya koma ga Allah alhali yana tsakanin wuyanta da kirjinta sannan kuma ya koma ga Allah lokacin da yawunta ya haɗu da yawunsa ta yaya dab da annabi zai cika ɗan uwan Aisha Abdurrahman bin Abi Bakr ya shigo gurin annabi da dai lokacin annabi yana kishingide akan kirjin Aisha tsakanin kirjinta da wuyanta tana jinyarsa Abdurrahman ya shigo da aswaki a bakinsa yana goge bakinsa sai annabi ya kura masa ido Aisha ta ce in karba maka ni annabi ya yi ishara da kansa saboda lokacin ba halin ya yi magana malamai suka ce zai iya yiwa ko tsananin ciwo da yake ciki ba zai iya yin magana ba tunda yana dab da ya koma ga Allah subhanahu wataala wasu kuma suka ce a ya shagaltu da ambatan Allah ne da azkar saboda yana dab da komawa ga Allah subhanahu wataala kuma annabawa mun san karshen su kyakkyawa ne to shine take tambayan annabi cewa in karba maka ne annabi ya ishara da kai shine ta karbi wannan aswaki na Abdurrahman ta tattaunawa annabi kaga yawunta ya taba jikin aswakin da ta tattauna tunda shi a lokacin yana cikin matsanancin yanayi ba zai iya tattaunawa da kansa ba ta sa haƙwaranta na gaba ta tattauna masa yayi laushi ta yanda zai iya yin aswaki sai ta sa masa a bakinsa ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam a bakinsa annabi yayi aswaki in aswaki sosai ba a jima ba kuma sai ta ga yana daga hannunsa yana cewa fir rafiqil a'la sai ta ga annabi ya cika to shine take cewa abun yana kayatar da ita yana ban kai gare ta saboda annabi ya cika yana kishingide tsakanin wuyanta da kirjinta sannan kuma ya cika dab da lokacin da zai cika yawunta ya haɗu da yawunsa wannan aswaki da ta tattauna dole akwai yawunta da zai saurar jikin aswaki din ta sa bakin annabi kaga yawunta ya haɗe da yawunsa yana dab da komawa ga Allah subhanahu wataala to sayyidina Abubakar da yazo tunda a ɗakin Aisha ne Allah yayi cikawa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya shige kai tsaye ɗakin 'yar tasa Aisha kenan yace hatta da sala ala rasulillahi fi baiti aisha har abubakar ya shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam a dakin aisha balbalin ta kenan wa rasulullahi musajja fi nahiyatil bait alaihi burdu hibara lokacin da abubakar ya shiga balbalin aisha ya shiga dakin ta sai tadda annabi sallallahu alaihi wasallam a bangaren daki can karshen daki alullube da mayafi mayafin da aka yi shi daga kasar Yemen wanda ake masa laƙabi da burdu hibara tufafi ne da ake yin sa a Yemen ko mu anan zaka ga wani tufafin zaka ji ana ce masa Senegalese wani kuma zaka ji ana ce masa English akwai Pakistan ko a Pakistan ina ce dinki ne yadi dai muke fadi za na'am akwai yadi Pakistan ko to haka ne kamar irin wannan kamar yadda suke da yadi Pakistan akwai yadi Senegalese da sauransu to su ma wannan burdu hibara yadi ne na kasar Yemen a can ake yin sa to annabi an lullufe shi da mayafi wanda ake yin sa daga kasar Yemen wanda ake masa wannan lakabi fa aqbala hatta kashafa an wajhi abubakar yazo sai ya yi fuska annabi sallallahu alaihi wasallam thumma aqbala alaihi fa qabbala sai ya kusato ga annabi ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya tabbatar cewa eh Allah ya dauki rayuwar annabi thumma qala sai abubakar yace bi abi anta wa ummi أما الموتة التي كتب الله عليك فقد ذقتها ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا يتي مهيفينا دا مهيفياتا فانساني غريكا معنا زي إيا صدوكر دا مهيفينسا دا مهيفياتا أكان النبي وانن سويا كينا كجيتي وذاك إيا صدوكر دا كان كما أكان النبي صلى الله عليه وسلم kaji cewa mahaifinka da mahaifiyarka kimarsu da darajarsu bai kai na annabi ba zaka iya bada su ka fanshi annabi wannan karfin imani kenan ba su ba ma karan kanka zaka iya fansar da kanka akan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ammal mautatu allati kataballahu alaik amma mutuwar da Allah ya rubuta maka tunda Allah ya ce kullu nafsin za'ikatul maut babu wata rai face ta dandanan mutuwa وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ haka Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani dan adam gabaninka da aka sa masa dawwama Allah ya sanya cewa shi zai dawwama ba zai mutu ba babu gabanin annabi babu wanda Allah ya masa wannan hukunci Allah ya ce afa'in mitta shin yanzu kai da ka zaka rasu Allah ya dauki rayuwarka afahumul khaliduna shin su za su dawwama kaga kenan daga su har annabi babu wani wanda zai dawwama Allah shi kadai ne baya mutuwa shine sayyidina abubakar yake cewa mutuwar da Allah ya rubuta maka zaka yi ta wannan kanka dan danata yace faqad duktaha lalle ka dan dani wannan mutuwar da Allah ya hukunta maka zaka yi ta thumma lan tusibaka ba'daha mautatun abada to bayan wannan mutuwar da kai har abada kuma babu wata mutuwa da zaka saki babu wata mutuwa da annabi zai sake bayan wannan mutuwar da yayi wanda Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa thumma radda al-burd ala wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama wannan sai maida wannan mayafi ya sake rufe fuskar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma kharaja sai fito waje ya fito waje ya fito daga gidan annabi ya fito waje inda sayyidina Umar yake ta jawabai wa Umar yukallimun nas Umar bai gushe ba yana ta magana da mutane yana ce musu annabi bai rasu ba da ransa ya tafi ganawa ne da Allah nan kuma sayyidina Abubakar ya tabbatar cewa annabi ya rasu kaga kenan sayyidina Umar matsayin sa dangane da rasuwan annabi ya samu dimuwa ya kimauci saboda irin soyayyar da suke yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sayyidina Abu Bakar ya fito wa Umar yukallimun nas da dai wannan lokaci Umar yana ta magana da mutane faqala sai sayyidina abubakar yace masa ala risilika ya umar bi a hankali wannan maganganun da kake ka saurara ya kai umar ansit yishuru saurara ka ji kaman yana so ya fito masa da abin da dimuwa ya hana umar fahimta Allah ya dade su gaba daya fa aba illa an yatakallam sayyidina umar bai saurari abubakar ba Allah ya dade su sai magana yake ai annabi bai rasu ba munafukai ne suke watsa cewa annabi ya rasu annabi ya je ganawa da Allah ne zai dawo sai ya yanke kafafu da hannaye a sassaƙe na masu cewa ya rasu annabi Musa shi ma ai ya je ganawa da Allah ya dau kwanaki 40 gabanin ya dawo shi ma kafin ya dawo an yi ta watsawa cewa ya rasu kuma ya dawo to annabi ma zai dawo wannan shine bayanin da sayyidina Umar Allah ya dade shi yake ta yi fa aba illa an yatakallam falamma ra'ahu la yunsit aqbala ala an-nas falamma ra'ahu la yunsitu lokacin da Abubakar ya ga Umar ya kiye shi yana ta jawabai yana ta bayanai aqbala ala an-nas sai kyale shi sai fuskanto ga mutane mutane sun taru suna ta jin jawaban Umar cewa annabi bai rasu ba sai Abubakar ya fuskanto ga mutane aqbala ala an-nas falamma sami'a an-nasu kalama yayi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh lokacin da mutane suka ji ya fara muqaddima sai suka dawo da hankulansu ga Abubakar suka daina sauraron sayyidina Umar tunda bayanin da sayyidina Umar yake sun saba ji ma'ana ya dade yana yin ta har kunne ya saba da jin sa yanzu suna so su ji wani sabon sako ne ka san duk wanda yazo da sabon bayani kowa zai maida hankalinsa gare shi musamman in abu ya faru kowa zai so ya ji me yake ya kawo yanzu idan wani yazo da sako ya isar wani ya sake zuwa za a so a ji wanda yazo na biyu saboda tayu yazo da sako sabanin na wannan na farko ko kuma yazo da ƙari akan sakon farko wannan na farko sakon da ya isar wanda zai zo na biyu to kila yazo da ƙari ko yazo da wani sako sabanin na farko to shi yasa sai suka dawo da hankalin su ga sayyidina Abubakar Allah ya dade shi falamma sami'a an-nasu kalama lokacin da mutane suka ji maganan sayyidina Abubakar Allah ya dade shi wa taraku umara sai suka kyale sauraron sayyidina Umar suka dawo gare shi fa hamidallahi wa asna alayhi yayi godiya wa Allah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la hazuwa karshe thumma qala sayyati ya ayyuhan nas ya ku mutane innahu man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat yace lallai fa inda al'amarin yake duk wanda ya kasance Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake bautawa to fa ya sani yau Muhammad ya koma ga Allah Allah ya dauki rayuwarsa wa man kana ya'budu Allah duk kuma wanda yake bautan Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da wani abokin tarayya ba fa inna Allah hayyul la yamut to ya sani fa lallai Allah madaukakin sarki rayayye ne baya mutuwa kenan wannan babban darasi ne da zamu dauka cewa Allah shi kadai ya cancanci a bauta masa saboda shine rayayye wanda baya mutuwa duk wani mahaluki da ka sani har mala'iku suna mutuwa har mala'ikan da yake daukar rai shi ma yana mutuwa kaga in haka ne wanda zai mutu bai cancanci a bauta masa ba wanda baya mutuwa shi ya cancanci a bauta masa shi kadai kar a hada shi da kowa to wannan wa'azi sayyidina Abubakar yake musu ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت duk wanda yake bautawa Allah subhanahu wataala shi kadai to fa ya sani Allah madaukakin sarki rayayye ne baya mutuwa thumma tala hadhihi al-aya sai karanta wannan aya ta cikin suratu ali imran wama muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ أَكِبَيْهِ فَلَيَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا wa sayajzillahu shakirin. Wannan ita ce ayat da sayyidina Abubakar Allah ya dade shi ya karanta cewa Allah yake cewa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammadu ba kowa bane face manzo na Allah subhanahu wa ta'ala wanda manzanni sun gabace shi. Afa in mata yanzu da zai rasu ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, au qutila ko da za a kashe shi, in qalabtum ala aqabikum sai ku canja ku sake addini. Wa man yanqalib ala aqibaihi, duk wanda ya canja ya bar a tafarkin musulunci, falan yadurra Allah shay'a, wannan ya san bai cutar da Allah da komai ba, saboda da'an mai da'a baya amfanar da Allah, sabon mai sabo baya cutar da Allah. La yadurruhu ma'siyatul 'asi wa la yanfa'uhu ta'atul muti', sabon mai sabo baya cutar da Allah, da'an mai da'a baya amfanar da Allah. Haka Allah ya faɗi cikin hadisul qudusi cewa da a ce na farkon mu da na ƙarshen mu da mutanen mu da aljanun mu duka kowa za a taru akan zuciyar mafi da'a, wanda yafi kowa da'a, waye yafi kowa da'a? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ce duka mutanen duniya tun daga kan annabi Adam alaihi salam har zuwa na ƙarshe da za a haifa a wannan al'umma, wanda daga kansa an gama haihuwa a cikin al'umma annabi, cikin mutan duniya ma gaba daya, a ce duka kowa a taru akan zuciya annabi wajen da'a wa Allah, da aljanu gaba dayan su suma duka su taru akan zuciya irin ta annabi wajen da'a wa Allah, wannan ba abin da zai kare Allah subhanahu wataala da komai. Sannan da a ce kowa duka mutane da aljanu gabaki dayan su za su taru akan zuciya wanda yafi kowa saban Allah, yafi kowa kekashewar zuciya, shine shedan ku duk duniya ai baye shedan. Akwai wanda halittar da ta kai shedan bijirewa, wanda gashi ga Allah, Allah na masa magana yana cewa ba zai yi ba, ai kaga baye wannan. Allah yana ce masa yi sujjada wa Adam, yana cewa a'a, ya za mu masa sujjada? Ni ka halicce ni da wuta, shi ka halicce shi da tako, ai ko ba ko ai ruwa ba sa an kwando bane, ruwan da za a yi tako ya zama daidai da wuta? Yace ba zai ba. Gashi ga Allah, Allah na masa magana yace ba zai ba. Ka in duk bujirewan mutum da kekashewar zuciyarsa da kaucewarsa da tankwarewarsa bai kai shedan ba, to a ce duka mutan duniya su taru a zuciya irin ta shedan, da aljanu gaba ɗaya su taru akan zuciya irin ta shedan. Allah subhanahu wataala ce wannan ba zai rage Allah da komai ba. To shine anan Allah yake cewa afa in mata, yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu au qutila ko a kashe shi, in qalabtum ala aqabikum, yanzu sai ku canja ku koma da baya ku bar wannan tafarki da kuke kai wanda annabi ya dora ku akai na addini na bautan Allah, kadaita Allah da bauta. Allah ya ce to ku sani, wa man yanqalib ala aqibaihi, duk wanda ya koma da baya ya canja akan tafarkin da yake kyakkyawa na addini, falan yadurra Allah shay'a, wannan bai cutar da Allah da komai ba. Allah kuma sayajzillahu shakirina, Allah zai saka wa masu godiya. Wannan aya da sayyidina Abubakar ya karanta ta ratsa zukatan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shine Abu Hurairah yake cewa fa wallahi laka annan nasa lam ya'lamu anna hadhihi al-ayata nazalat hatta talaha Abu Bakar yawmai. Abu Hurairah yace kai lokacin da Abu Bakar ya karanta wannan aya, kai ka ce duk lokacin sahabban annabi ba su santa ba, kai ka ce ma asali ma ba a saukar da ayar ba lokacin da sayyidina Abu Bakar ya karanta ta gaba ɗaya, duk da cewa gashi dai sun haddace Qur'ani, ko mafi yawan su sun haddace Qur'ani, amma wannan ayar kai ka ce ba su santa ba, kai ka ce ba a ma saukar da ita ba lokacin da sayyidina Abu Bakar ya karanta musu ita. sai Abu Hurairah ya ce wa akhadha an-nasu an Abi Bakar, to wannan ayar sai mutane suka dauke ta daga Abu Bakar suke ta maimaita ta yanda ka san basu santa ba sai a wannan lokaci. Kowa kawai sai ya fara wa ma Muhammadin illa rasulun qartalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakirin. Kawai suna tarirata, kowa ya dauka yana ta yi. Anan sai sayyidina Umar sai jikinsa yayi sanyi, ai da yana ta jawabai ko, to da yaji waɗannan bayanai ne sayyidina Abubakar da wannan aya da sayyidina Abubakar ya karanta, sayyidina Umar sai ce fa wallahi ma huwa illa sami'tu Ababakrin talaha fa uqirtu hatta waqa'tu ila al-ard ma tahmiluni rijlaya wa araftu anna rasulallahi qad mat. Yace lokacin da na saurari sayyidina Abubakar yana karanta wannan aya sai na ji kaman an soke ni da kibiya, inji sayyidina Umar. Yace sai na ji kaman an soke ni da kibiya, anan fa sai na ji kafafuna ba za su iya dauka na ba. Da yana tsaye sai ya ji tsayuwar ta gagara, sai koma ya zauna dambas akan ƙasa. To da ya koma ya zauna anan ne ya tabbatar cewa eh manzon Allah fa ya rasu. Kenan me ya rufe wa sayyidina Umar ido ya kasa gano cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, dimuwa da ya samu kansa a ciki sakamakon tsantsar soyayya da yake yi wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. To wannan gabar da muka karanta ɗan uwa, ko shakka babu za mu fahimci girman falalan sayyidina Abubakar, saboda lokacin rasuwa Annabi shi yayi kokarin dawo da mutane, dimuwa ya sa mutane gaba ɗaya sun rafkana, sun kama wata hanya daban wacce ta kai su ga musanta rasuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai wasu ma suna kaman Annabi bai kamata a ce ma ya mutu ba. To Abubakar shi ya zo ya dawo da su kan turba ya tuna musu wannan aya da kuma wancan aya na kullu nafsin za'iqatul maut, duk wata rai da ka sani komin kimarta a gurin Allah, komin matsayinta gurin Allah, komin darajarta gurin Allah, to za ta ɗanɗani ɗanɗanan mutuwa. Kullu shay'in halikun illa wajha, duk wata halitta da ka sani za ta koma ga Allah, Allah ne kawai zai saura. Wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram, kowa zai koma ga Allah sai Allah shi kadai zai saura. Kaga wannan shine hanya na dadai. To dimuwa duka sai yasa suka rafkana daga wannan. To girman matsayi irin na sayyidina Abubakar da falalarsa da fahimtarsa da iliminsa ya sanya ya dawo da su kan turba, kuma cikin ikon Allah, tunda mutanen kirki ne sahabban Annabi, masu ƙarfin imani ne, sun dawo kan turba. Dama haka suke sahabban Annabi, duk lokacin da kafa ta dangoce aka dawo da su tuni suke dawowa. Aka karanta musu nassi nan da nan zaka ga sirrin gume shi 100%. Shi yasa Allah ya zabe su ya sanya su abokan Annabinsa, saboda kubutan zakatansu da ƙarfin imaninsu da taqawarsu. Yace haka za zahaba al-hadithu bi albabin nas hatta adhalahu. Haka nan wannan hadisa ta rasuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafiyar da hankulan mutane har ta gigita su ta dimauta su. Wa hatta zahaba adh-dhannu bi Umara bin al-Khattab anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lam yamut, har wannan ya sanya sayyidina Umar ya tafi yake tsammanin cewar Annabi mu fa bai rasu ba. Wa annahu sayabqa fi ummatihi, yake ga a to ai Annabi zai zauna cikin al'ummarsa. Hatta yashhada alaiha bi akhiri a'maliha, zai zauna cikin al'ummarsa har zuwa wanda za su zo na ƙarshe ya musu shaida kan ayyukansu na kirki, ya musu kyakkyawan shaida, na banza kuma ya musu mummunan shaida. Kenan tunanin da yake kwakwalwar sayyidina Umar, kowa zai mutu ya bar Annabi, Annabi zai zauna tare da al'ummarsa. Kenan a tunanin sayyidina Umar, Annabi da har zai kawo zamaninmu nan yana raye. har mu ma mu mutu wasu ma su zo in dai tashin kiyama ba ta yi ba a tunanin sayyidina Umar annabi zai kasance da al'ummarsa iya rayuwarsu har zuwa na ƙarshe da za a haifa duk sai annabi ya gama musu sheda sannan kuma ya koma ga Allah wannan shine tunanin sayyidina Umar yace walakin kalimatu Abi Bakr raddat Umar ila sawabi sai dai waɗannan kalmomi da sayyidina Abu Bakar yayi sun maida sayyidina Umar kan dadai ɗinsa dama yana kan dadai me ya kauda shi daga kan dadai dimuwa na rasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da yawa daga cikin sahabbai sun samu kansu a cikin irin wannan dimuwa din kamar yadda muka sha bayani a baya shi sayyidina Umar bayan yayi inkarin mutuwar sannan kuma daga ƙarshe da ya tabbatar cewa ya tabbas annabin ya rasu saiwa ya gagare shi ya nemi guri ya zauna bai iya ya tashi ba sai bayan wani lokaci mai tsayi koda ya yunkura zai tashi sai ya gagara kafafunsa suka kasa daukar sa to akwai wanda kuma ya kasa magana gaba daya sayyidina Usman Allah ya yarda da shi bai iya yayi magana ba sai washe gari saboda dimuwa na rasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam koda ya bude bakin sa zai magana sai ya ji ya kasa kaga wannan zai fassara maka tsantsan soyayya da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali kuma Allah ya dade shi gidansa ya shiga ya ja kofa ya mayar yace kar kowa kwankwasa masa kofa ko an kwankwasa ba zai bude ba kaga duk wannan yana fito mana da irin gigi cewa da dimuwa da suka samu kansu ciki na rasa annabi sallallahu alaihi wasallam wa kashafa linnasi an haqiqati ma kanu liyajhaluha abubakar Allah yarda da shi ya banka dewa mutane haqiqanin da dama can ba su jahilce ta ba me yasa ta buya gare su dimuwar da suka samu kansu ciki laula anna izamal musibati بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهلهم حتى نسوا أن رسول الله بشر من الناس يجوز عليه ما يجوز على الناس من الحياة والموت أبو بكر يا بنك يا موسى حقيقة وتدا ما تنبس جاهل جيت ببا دادا جرم مصيبة لسك سامكا سأتكي نرس من ذن الله صلى الله عليه وسلم وتتجيجي تاسو حتى من تدسو تيواشي انفان ان أدمني abun da ke samun dan adam shi ma zai iya samun sa dan adam dama yana tare da me da mutuwa da rayuwa ba shine Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ya halitta mana rayuwa kuma ya halitta mana mutuwa to wannan dimuwa da suka samu kansa a ciki sai mantar da su cewa annabi dan adam ne abinda Allah ya hukunta wa bayi na rayuwa da mutuwa sai suka dauka shi annabi baya ciki alhali kuma ba haka al'amarin yake ba shi ma dan adam ne shi ma mutum ne yanda ɗan adam suke rayuwa shi ma haka ya rayu yanda suke koma ga Allah shi ma haka ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد هكا الله يغا النبي يغايا ومتانسا قل انما انا بشر مثلكم كتي ايني كوي متين ني كمركو دان ادم ني كمركو ابين دكي سامونكو نا دان ادم تكا ني ما انا سامونا رشل النبي انا رشل لافيا زي ايه منتوا ينا بتي ya auri mata sannan kuma yayi rayuwa kuma ya koma ga Allah kamar yadda kowanne dan adam shi ma haka ul inna ma ana basharun mithlukum yuha ilay Allah ya fifita ni akan ku na zabana da yayi sanya ni manzo yana mun wahayi yuha ilay sai ce wa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta adda risalata rabbih khaira ada amma fa musani shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba bai koma ga Allah subhanahu wataala ba hatta adda risalata rabbih har sai da ya isar da sakon ubangijinsa khaira ada'i mafi alkhairin isarwa kenan sakon da Allah subhanahu wataala ya aika manzon sa da shi ya isar da shi babu abin da ya boye annabi bai boye komai ba ya zo da shi a cikin da Allah ya aiko shi, kuma dama shi aka aiko mana da sako. Ka kenan yanzu duk wani wanda zai zo da wani abu a matsayin addini ko ibada, sai mu cewa wannan ba addini bane, saboda annabi kawai aka aiko da addini, shi kuma bai boye komai ba ya isa. Ka kenan in zaka zo da wani abu ka kira shi addini dayan uku ne, in ma ko ya zama tuhuma annabi da cewa ya boye sako wannan, kuma ba wanda zai yadda da wannan. Har shi wanda zai zo da abun ba zai yadda cewa annabi ya boye wani abu ba, ko kuma ya zamanto shi ya gano abin da annabi bai gano ba, wannan shi ma ba zai yadda ba, saboda annabi shi aka aiko da sakon, ko kuma ya zama yana kan bata, to dole ya yadda da na uku, saboda ba yanda za a iya gano abin da annabi bai gano ba, ba kuma yanda za a iya tuhumi annabi da kore sako, to kaga dole ya yadda da na uku shine yana kan bata, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam abin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi ya isar da shi, kuma sahabbansa sun shaida. Wannan mun yi bayani a baya a ranar Arfa, ko a aikin hajjin sa na bankwana, bayan ya musu khutuba, ya musu jawabai, ya musu nasihu, ya fiskantar da su, ya nusar da su, sai yake cewa hal ballagtu, shin sakon ubangiji na isar? Suka ce ka isar ya rasulullah, ya ce Allah ka shaida. Ga su da bakinsu sun tabbatar cewa sakonka na isar, ka kenan duka sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzansa da shi ya isar, babu abinda ya boyi. Wa bayyanaha ahsana bayan, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani addini da sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da shi mafi kyawun bayani. Wa taraka ummatahu ala al-mahajjati al-bayda, annabi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bar al-ummarsa a kan hanya liƙaƙƙiya wacce take mai haske, ya bar al-ummarsa a kan hanya wacce take liƙaƙƙiya kuma hanya mai haske, laylu haka na hariha, daranta kaman wuninta ne, babu bambanci, ma'ana babu wani abu da yake ya ɓuya, ko wani abu da ba a gane shi ba, ko wani abu da bai fito ba, duka annabi ya fito da su dalla-dalla, komai annabi ya bayyana wa al'ummarsa, ya dora su kan turbar da ta dace kafin ya koma ga ubangijinsa. Kaga a takaice wannan babi da aka kulla mana, an yi mana bayanin matsayin sayyidina Umar dangane da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Kenan natijar da zamu fita da ita ga wannan babi da muka karanta, zamu iya cewa sayyidina Umar yana da matsaya guda biyu dangane da rasuwan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Matsayarsa ta farko inkarin mutuwan annabi, me yasa yayi inkari? Ya musanta mutuwa annabi saboda imuwa da gigicewa da ya samu kansa ciki. Wannan yasa yake cewa annabi bai rasu ba, ya je gana da ubangiji kamar yadda Musa ya je gana da ubangiji kuma zai dawo, munafukai ne kawai suke watsa cewa ya rasu. Matsayarsa ta biyu, bayan sayyidina Abubakar ya zo ya tabbatar musu cewa eh fa annabin fa ya rasu, kuma annabin fa mutum ne zai iya rasuwa din, ya karanta musu wannan aya ta Ali Imran, to nan sayyidina Umar sai dawo daga matsayarsa ta farko, ya canja ra'ayinsa, ya canja fahimtarsa, ya canja tunaninsa kan cewa annabi bai rasu ba, ya dawo ya yadda cewa eh annabi ya rasu. Ka kenan dangane da rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Umar yana da matsaya guda biyu, ta farko a farkon al'amari ya musanta ta, a ƙarshe kuma ya sallama, ya miƙa wuya, ya yarda cewa annabi ya rasu lokacin da aka yi masa jawabai, sannan kuma har aka karanta masa aya ta farkon suratu ta cikin suratu Ali Imran. To wannan shi ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da sayyidina Umar da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Har yanzu fa ba a zo sayyidina Umar a zamaninsa ba. Yanzu babin da zamu shiga kansa shine Umaru radiyallahu anhu fi khilafati Siddiq. Sayyidina Umar a jagorancin Siddiq. Waɗanne irin rawa sayyidina Umar ya taka a jagorancin Abubakar? Can mun ga irin rawan da ya taka a zamanin annabi. To yanzu gabar da zamu je gare ta, tunda yanzu annabi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, sayyidina Abubakar kuma shine mai gurbin annabi, ya zama jagoran al'umma musulmi. To ta irin rawa sayyidina Umar ya taka a jagorancin Abubakar,
waɗanne irin matsayi ne sayyidina Umar ya fito da shi a jagorancin sayyidina Abubakar to daga in an gama wannan bayanin ne kuma sai a je ga shi jagorancin sa yaya gudanar yaya kasance da sauransu har zuwa rasuwansa wannan babi da muka shiga ya kasa shi kashi kashi kashin farko yace maqamuhu fi saqifati bani sa'ida wa mubayatuhu as-siddiq matsayin sayyidina Umar a saqifatu bani sa'ida da kuma mubaya'a wa siddiq saqifatu bani sa'ida yana nan kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fita kun mita 200 ba ai mita mun san ba ta da nisa ko bai fi daga nan zuwa tashar gadau ba ai mun gane tsakanin masallacin annabi da saqifatu bani sa'ida saqifatu bani sa'ida wani guri ne da mutanen Madina suke haduwa su ya su su huta su tattauna akan abin da ya shafe su wani lokaci har auratayya sukan yi a gurin su yi shawarwari wannan guri shi ake kira saqifatu bani sa'ida banu sa'ida kabila ce cikin kabilun mutan Madina to saqifatu bani sa'ida an jingina gare su guri ne da mutan Madina a dunkule suke haduwa su huta suke haduwa su tattauna akan abin da ya shafe su to lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu kamar yadda zamu zo mu ga bayani anan mutane sun kasu kashi dangane da zaben jagora mutan Madina da kuma mutan Makka mutan Madina sun hada a saqifatu bani sa'ida kamar yadda zamu zo mu karanta mutan Makka kuma sun hada a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam mutan Madina sun hadu dan su zabi shugaba cikin su mutan Makka ma sun hadu dan su zabi shugaba cikin su to shine bayanin da za a mana a nan gurin hatta kai muga irin gudumawa ko rawa da sayyidina Umar ya taka dangane da zaben sayyidina Abubakar da kuma matsayin sayyidina Umar yace aqiba wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam ijtama'atil ansaru ila sa'ad bin ubada fi saqifati bani sa'ida bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mutan madina al ansar wanda ake musu laqabi da al ansar sun hadu a saqifatu bani sa'ida dan su zabi sa'ad dan ubada wane ne sa'ad dan ubada ni kamar mun taba wuce sa'ad dan ubada kuma mun yi takaitaccen tarjumar sa sai dai shi tarihi yana da wani abu idan ba yawaita yin sa ake ba baya zama na san yanzu idan na buƙaci a dan mun takaitaccen tarjuman Sa'ad bin Ubada bana tsammani za a yi saboda tarihi baya zama inda za a dan karanta shi a wuce ne shikenan wallahi za a mance bayan sati ɗaya sati biyu an mance musamman da ba a saba mu'amala da shi yau da gobe ba shi Sa'ad bin Ubada sunansa Sa'ad bin Ubada bin Dulaim bin Harith bin Abi Khuzama bin Sa'laba bin Tariq bin Al-Khazraj Al-Khazraj wannan ɗaya daga cikin kakannin Sa'ad bin Ubada gare shi ake danganta kabilar Sa'ad bin Ubada ana cewa kabilar Khazraj ba ana cewa kabilar Khazraj da kabilar Aus ba annabi ya zo ya samu kabilu guda biyu a Madina da Khazraj da Aus ita Khazraj ita ce kabilar da Sa'ad bin Ubada ya fito cikin ta ɗaya daga cikin manya-manyan kabilun mutan Madina al-Ansar Sa'ad bin Ubada sahabi ne wanda yake da falala mai tarin yawa lokacin da aka je bai'atul aqaba mubaya'a ne da aka kullata a gurin jifan shedan a gun aiki a Makka gurin aikin haji ai muna jin gun jifan shedan ko wanda suka je aikin haji sun je sun ga gurin jifan shedan akwai jamratul sughra akwai jamratul wusta akwai jamratul kubra wanda suna mina suna mina gurin jifa wanda in an dawo ranar sallar layya an dawo daga kwanan muzdalifa za a zo a yi jifa a jamratul aqaba wato babban rani za a wuce na farko da na biyu a je na uku a yi jifa ran 11 da 12 kuma za a yi jifa a na 1 da na 2 da na uku duka wanda zai jinkirta zuwa ran 13 shi zai shi ma zai ana 1 da na 2 da na 3 shine wabkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi to a wannan guri inda gurin jifa din anan ne mutan Madina suka hadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka kulle yarjejeniya tsakanin su da Annabi kan Annabi ya bar garin Makka tunda mutan Makka sun ki su sallamawa da awassa sun ki su imani da shi sun dasa gaba da kiyayya tsakanin su da shi sun karyata shi sun yi fito na fito da shi kai sun ma yi yunkurin kashe shi mutan Makka garin da aka haife shi garin iyaye da kakanni inda aka haife shi amma suka sa kafin wando daya da Annabi saboda yana kiran su a zo abotawa Allah shi kadai to shine anan mutan Madina suka ce sun ji sun gani sun yarda Annabi ya tattara yana sa ya koma gare su garin Madina za su bashi kariya za su bashi kulawa a Madina in ya koma kamar yadda za su bada kariya da kulawa wa matansu da ƴaƴansu to wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutan Madina a gurin jifa Amina a Makka Sa'ad bin Ubada yana ciki wannan sahabi Sa'ad bin Ubada yana cikin wanda aka ji aka kulla yarjejeniya da su da Annabi mutanen Madina kusan mutum 80 da wani abu to wannan malamai suna irga shi cikin falalan wannan sahabi Sa'ad bin Ubada sannan kuma ya halarci yakin Badar Sa'ad bin Ubada ya halarci yakin Badar wanda suka halarci yakin Badar cikin sahabban Annabi suna da kima suna da matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wataala kai ba cikin mutane ba ma hatta cikin mala'iku mun san mala'iku su ma an yi yakin Badar da su kamar yadda aka ba mu labari cikin Ali Imran mala'iku an yi yakin Badar da su to su ma wanda suka yi yakin Badar cikin mala'iku suna da matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wataala to shi Sa'ad bin Ubada mafi yawan malaman tarihi sun tafi kan cewa ya halarci yakin Badar sannan daga cikin falalan wannan sahabi Sa'ad bin Ubada mutum ne mai yawan kyauta zai girka abinci mai tarin yawa ya nemo talakawa miskinai mabukata su zo su ci kullun kuma haka ne a gidansa to wannan yasa shi ya zama shugaba cikin mutan Madina suna daukan shi cikin masu fada'aji suna ji da shi kuma in ya fadi magana ana bata kulawa ana sauraro ana bata kima ana bata matsayi sosai wannan sahabi Sa'ad bin Ubada akwai rawar da ya taka wacce hatta sa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ya masa addu'a na musamman da shi da Sa'ad bin Mu'ad ina ga zamu jinkirta bayani dangane da wannan rawa da ya taka tunda bayani ya zo kansa har sai Allah ya kai mu halka ta gaba mako mai zuwa saboda kurewan lokaci abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته